Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyar Murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da 'yan Najeriya ke cewa dangane da rashin yin jawabin shugaba Muhammadu Buhari bayan daukar rantsuwa. Sai kuma matsalar wutar lantarki da al'ummar jamhuriyar Niger ke fama da ita. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Muna kuma tafe da nasiha Ramadan. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Daula Salim ce ke karanto labaran duniya. Kuramniyar jin kujeru da tebura a cikin zauren majalisar dokokin Haiti ya kawo wa zaben majalisar tsaiko a jiya Alhamis da misalin karfe 7:30 na safe. Yan majalisar dattawa guda hudu da wasu mataimaka sun ja kujeru da teburori da wasu kaya suka fice da su a cikin zauren majalisar dattawar zuwa waje minti 30 kamun a fara muhawara a majalisar akan zaben Prime Minister mai jiran gado Jean-Michel Lapin. An dakatar da zaman majalisar a jiya Alhamis bayan an kwashe kujeru da teburori a zauren majalisar dattawa. An shirya gudanar da sabon zabe a cikin watan Yuni. A ranar Laraba ne shugaban majalisar dattawa Kala Murad Kanteb ya sanar da aniyarsa ta fara shirya batun zabe lamarin da ya cije tun ranar 18 ga watan Maris lokacin da tsohon Prime Minister Jean Henry Sand ya yi murabus bisa zargin cin hanci da rashawa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali bayan kusan watanni 6 da aka ce ba a buƙatar wakilinsa na baya akana aka kore shi a ƙasar. Wani ma'aikacin diplomasiya ba Amerika James Swan ne zai zama wakilin Guterres na musamman. Swan zai maye gurbin Nicholas Haysom dan asalin Afrika ta Kudu wanda gwamnatin tarayyar Somali ta buƙaci ya bar ƙasar watanni 4 bayan ya kama aiki a ƙasar. Gwamnatin ta nuna fushinta akan wata wasiƙar da Haysom ya aikawa hukumomi akan batun Muktar Robo tsohon shugaban ƙungiyar Al-Shabab wanda ya shiga siyasa kuma yake neman takara a jihar Kudu ta Yamma. Hukumar zaben kasar ta haramta Robo shiga takara yayin da hukumar zaben jihar Kudu ta Yamma ta ce zai iya yin takarar. An kama Robo a cikin watan Disamba lamarin da ya janyo munanan zanga-zanga na masu ra'ayi da waɗanda ba su da ra'ayin da shawarar kama Robo. A cikin kokarinsa na hana bakin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta kakabawa kayan kasar Mexico haraji kashi 5% wanda zai fara aiki a ranar 10 ga watan Yuni. A cewar Trump, ranar 10 ga watan Yuni ne Amurka za ta saka haraji kashi 5% akan dukkan kayayyakin kasar Mexico da suke shigowa kasar mu har sai lokacin da bakin haure suka daina shigowar kasar mu ta Mexico sannan mu cire. Trump ya faɗa a saƙon Twitter cewa harajin zai fara aiki ranar 1 ga watan Yuli zai ci gaba da ƙaruwa har sai ya kai kashi 25% kafin 1 ga watan Oktoba idan har ba a magance batun kwararan bakin haure ba. Ya ƙara da cewa zai cire harajin idan har aka shawo kan matsalar bakin hauren. Da safar jiya Alhamis Trump ya ce yana shirya babban jawabi akan batun iyakar. A baya shugaban ya zargi kasar Mexico da rashin daukar kwararan matakan hana bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka shiga Amurka ta kasar ta.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda rantsar da shugaba Muhammadu Buhari karo na biyu ya bar baya da kura kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta hada mana
rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adinsa na biyu ya ja cece ku ce domin wani abu da ya zama kamar shine na farko a irin wannan biki shine cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi rantsuwace kawai ba tare da yi wa ƙasa jawabin yadda zai takali matsaloli da ƙasa ke fuskanta ba. Honorable Hassan Adamu Shekarau dan jam'iyyar APC ne daga jihar Kaduna.
Gaskiya abin bai ma mutane da yawa dadi ba. Ya kamata dai duk da mun sani cewa an canza tsarin cewa yanzu maimakon 29 ga watan Mayu za a ci gaba da yin shagulgulan bikin demokradiya ne a 12 ga watan June. To amma duk da haka gaskiya da irin goyon bayan da al'umma suka nuna ma shugaban kasa ya kamata a ce ko da dan takaitaccen jawabi yayi na nuna godiyarsa ga irin gudummawan da jama'a suka bada har suka sake zaben shi karo na biyu. To amma duk da haka gaskiya da yawa al'umma suna nuna rashin jin dadin su kuma muna fata idan yazo ranar 12 ga wata zai ba al'umma hakuri sannan kuma ya musu jawabin da zai gamsar da su domin ya kwantar musu da hankali.
To sai dai tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya ce akwai dalili kwakwara da yasa shugaba Buhari bai yi wa kasa jawabi ba.
Shi shugaban kasa bai bar kowa cikin duhu ba, ya ce bukin rantsar da shi bana ba da ta bi irin al'adan da aka saba ba. Amma ka lura fareti na rundunonin Nigeria wanda idan an rantsar da shugaban kasa za su yi su kewaye su nuna kuzarinsu na goyon bayansa a cikin cin gaba da wa'adin aikin nan ba a yi ba. Abinda aka yi bisa ga doka shine tutan shi na shekara hudu kowa da ya gama wa'adinsa wannan tutan za a cire a baka kayanka. Idan baka ci zare ba da karban tutan nan za ka sauka wurin wa'adinka ya kare. Idan kuma ka ci zabe to sabon tuta yana na za a hau a sake haura da shi zai nuna cewa ka fara sabon wa'adi. Akwai bayani wanda zai yi wa yan kasa bayan wannan ba wanda zai jawabi amma jawabi jiya a wajen rantsuwan shine yace ba zai yi ba.
To sai dai fadar shugaban kasa ta mayar da martani inda tace doka ce tace a rantsar da shugaba ranar 29 ga watan Mayu amma duk wani biki za a yi shi ne ranar 12 ga watan Yuni wace ita ce ranar demokradiya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Madina. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda mazauna yankunan Yamai, Doso da Telebere suka fada cikin mawuyacin halin rayuwa a sakamakon daukewar wutar lantarki da ake fuskanta yau kwanaki uku. Matsalar da kamfanin wutar lantarki ya danganta da faduwar wasu karafan tangaraho tsakanin birnin Kebbi da birnin Gaure. Ga Sulaiman Muni Barma da karin bayani.
Yadda karar janareta ta mamaye galibin manyan titunan birnin Yamai kenan, ɗaya daga cikin manyan biranen da suka fada cikin matsalar wutar lantarki a 'yan kwanakin nan, inda a wasu unguwanni ake shafe tsawon wuni ko tsawon dare ba tare da samun wutar lantarkin ba a wani lokacin da ake fama da matsanancin yanayin zafi. Lamarin da shugabannin kamfanin wutar lantarki Nigelec suka danganta da faduwar wasu karafunan tangaraho akan layin wutar da ke tsakanin birnin Gaure da birnin Kebbi, sai dai da alama wannan hujja ba ta gamsar da jama'a ba.
Suna Malam Bashir Abubakar. Da sun samu wata matsala ta wuta kullun sai su ce tangaraho ne, mu ba mu gane ba ga raga. Ka wasu tangaraho ga kowace shekara kurum jira suke sai zahi ya zo kullun su wadi sai a ce cikin sanyi tangaraho ba su waduwa. Kullun sai damuna sai lokacin zahi ya zo kuna ci tangaraho suna waduwa. Haba mutane dai a daidai tsoron Allah dai a taimaka mana talakawa. An ce nan goro banda miliyar nawa muka zo mun kashe. Yanzu ga ta nan wurin ba ta mun hawa mana komi a ce mutane yanzu mutane da yara kanana da tsohi ana azumi yanzu a zokon mutane gashi nan zahin ya ishe sai ya ishe ransu mutaba sai na rasa kansu ba
sunana Isaac Asku Yahaya to wannan al'amari gaskiya yana ba mutane wuya matsala akwai matsala na daya dai mutane kwanan ne yanda ka ba su nan ga sha ruwa ba ruwan sanyi ba glass da dare kuma kana cikin duhu zahi ya dami mutane waje zahi cikin daki zahi komai ya tsaya a cikin kasa saboda ba huta mutane suna aiki da huta anan yayi yanzu in ka huto waje kana so ma kai aiki ba gudama mutane dan saboda shi wasu ba kudi na has na sallah matsaloli ga sunan sun zaka da mutane
dama dai tun a farkon watan nan na Mayu director kamfanin Nishelek Khalid Alhassan ya sanar da al'ummar Niger cewa
le premier c'est la perte du groupe PC4 de Goudal au mois de novembre 2018
lalacewar injin mu na tashar Goudal a watan Nuwamban da ya gabata na daga cikin dalilan da suka haddasa karancin wutar lantarki gashi kuma a bana ana azumin Ramadan cikin watan Mayu wanda lokaci ne na tsananin zafi wato lokacin da aka fi amfani da wuta sosai inda ɗaya daga cikin injinan tashar Gorubanda ya tsaya a wani lokacin da kuma ake ƙara samun yawa tar mabukatan wutar lantarki.
Nous avons exécuté depuis le début d'année 18,000 branchements.
Matsalar wutar lantarki wata dadaddiyar magana ce da kusan takan tasowa a kowace shekara idan yanayin zafi ya zagayo. Abin da yasa gwamnatin Nishar so mahangen kafa tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana. Yayin da a fili mahukuntan ke nuna sha'awar mai da hankali wajen ayyukan gina madatsar kan daji. Sai dai wasu ƴan kasar na kallon abin tamkar wani waken da ya kasa karewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Malaika nakupende malaika Malaika nakupende malaika namini fanyeye itwa na mwenzio Nashindwa la malipe na we Nimekuwa malaika Nashindwa la malipe na we Nimekuwa malaika
Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirin mu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da aka sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin a Najeriya, mata da yawa da kungiyoyin kare haƙoƙin mata yanzu sun zuba ido su ga yadda za a dama da su a wannan karam. A cikin ƴan kwanakin da suka gabata, ɗaruruwan mata sun yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don gabatar da ƙorafe-ƙorafen su akan su ma a dama da su da kuma fatan koken su zai kai ga kunnen shugaban ƙasa. Wakili ya murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da wasansu ga abin da suke cewa.
Bari in samu cikakken sunan Hajiya.
Sunana Binta Kasimu.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zabe su. Kuma ya kamata a yi da mu. Matan da ke ciki a yi da su. Shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan.
Kuma idan kina cewa a yi da ku me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma. Yadda ake ta ba komai yau ai dauki dora ma ake ta yi yanzu ba wai ƴan majalisa suka zabo inda ake so ba a dauki dora ake yi mu abin mu ma a ga ba zaben namu za a yi ba amma mu yanzu so muke yi mata a ba su babban matsayi a san da su kuma a ba su a ga me za su yi
a majalisar
in Allah ya yarda
bayan an taba yi Hajiya kuma ba a ji dadi ba
a ai sau daya ne an dade ana ruwa kasa na shanyewa ga mazan nan di yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani ga yayan mu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka duk inda kai kahin ka tai sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka ka kusa sauke alqur'ani in kristiya ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of Jesus saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya to kuma shine za a ce mamu an yi wani abu
to wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin dare kuke so a babu
yo mu muka yi hisu kuma mun ma hisu tunda wasu duk guguwa baba Buhari ta kawo su
matan ba guguwan Buhari ta su
a ilimin su ya kai su wallahi yo namiji na dare a Najeriya mace za ta hito ce tasiri ai tasirin ta cikin gida a muna so mu ma a yi da mu muna so kuma a sa da mu yi insha Allah kuma Allah ya ba baba iko saboda baba ya ce zai bi gaskiya zai yi cancanta zai yi komai to muna nan baba muna jiran mu ga cancanta Allah ya baka ikon yin cancanta addu'a muke maka
an ci barin samu cikakken suna
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi FCT Amira Form 1 Abuja chapter
naga kin zo ne ke ma kina goyen bayan zanga zanga da mata ke yi ne
a tsanuwa ta ba zanga zanga muke yi ba mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin Najeriya ne tun ma ba lokacin idan yakin zabe ya taso ba mata suna fitowa 100% kwanmu da kwarkwatan mu amma idan Allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a ba mu kalilan ne wanda mu kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba ai 50-50 ba akalla ko da 30 ko 35 a ce mata sun samu akwai kasashen duniya da mata suke zama shugabannin kasa da manyan mukamai amma a nan kasar mu na Najeriya sai ki ga kalilan din da aka dauka aka ba mata ma dan su maza suna ganin kunji duk me yasa za a ba mu mun ko cancanci a ba mu saboda ka dan Allah dan annabi shugaban kasa muna roƙonka a duba al'amarin ka duba lamarin mata a ba mu abin da ya kamata a ba mu domin muna kokari kwarai da gaske sako kauye duk zaka ga mata waɗansu ma da goyo ana zuwa ana yakin neman zabe da su to amma kuma idan aka ci muriyan ganga sai a yadda fata saboda ka muna kawo kukan mu gare ka mu mata tunda matan nan ba wai waɗansu wanda ba su da ilimi bane akwai iri-irin mukami da aka sani maza suna rikewa mata ma suna rikewa a Najeriya din nan kuma muna maka fatan alheri Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya wannan bala'o'i da fitinu da suke faruwa ubangiji Allah ya mana jagora zunuban mu yayi yawa laifufukan mu sun yi yawa ya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana kuma ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a kasar mu na Najeriya Allah ya ba shugabannin mu dama su yi mana adalci
me barin samu cikakken sunana
Hajji Aishatu Adamu
to me ya kawo ku kofar majalisa
mun zo mu roƙi Najeriya da shugabanta Baba Buhari su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaban kasar Najeriya
kina ganin sai da mata za a ci gaba?
A'a, mata su ne iyayen al'umma, su suke girmar da mazajen su na aure, su suke girmar da ƴaƴan su maza da mata, su ne masu tarbiyya al'umma, saboda haka mata kuma suna da ilimi. Amma idan aka zo wurin ne ba da mukamai sai ga kawai mata an maida mu baya, kawai maza suke dauke, waɗansu ma mun ma fi su sani inda aka nufa. Muna son mukamai tun daga minista har abin da yake kasa zuwa board zuwa menene zuwa shugabancin executive office muna so koma me za a ba namiji idan aka ba namiji daya a ba mace daya kuma ba fada muke ba roko muke
to a gaida Madina Dauda masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Madina Dauda da Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Daula da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Oklahoma Times inda aka rubuta labari cewa a ranar Talata ne aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma dake nan Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna Johnson & Johnson bisa rawar da kamfanin yake takawa a barkewar annobar kwayar cutar epidot a Amurka wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taba yi wanda ta zargi wani kamfanin hada magunguna da alhakin matsalolin ta'ammala da miyagun kwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fushin sai kuma jaridar USA Today inda aka rubuta labari cewa a jihar Louisiana gwamnatin jihar ɗan jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu kan dokar hana zubar da ciki da ya kai sati 6 wanda jihar ta zamto ta biyar a cikin jihohin Amurka da suka rattaba hannu kan irin wannan dokar Sai kuma jaridar LA Times inda aka rubuta labarin wannan shahararren mawakin Hollywood na Amurka mai suna R. Kelly wanda ake zarge shi da cin zarafin mata har guda hudu yayin da yake ansa tambayoyi akan laifuffuka daban-daban wanda in har aka kama shi da laifin nan zai iya zuwa gidan kurkuku wanda zai yi tsawon shekara 3 zuwa shekara 30 sai kuma jaridar Washington Post inda Aka rubuta labarin cewa kin wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zarge-zargen ya hana ruwa gudu a kokarin sa na kawar da binciken Rasha da mai bincike na musamman na Robert Mueller yayi a ranar Laraba da alama ya karawa in jam'iyyar adawa ta Democrat kwarin gwiwa akan kiranye-kiranye da ake yi na kara zurfafa binciken Trump da mayuwar tsige shi Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
Sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke bari ta wayar tarho.
Ne magana baba iya da shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Nigeria da ana biya ku zai ka sakonni akwai mu ga shugaban kasa da harin tsatsin da shi aka yi da Allah kada a sake rona ta sauran shekarun da in wuce saboda wannan shekarun da ni ne muke kasa ba shi ke san mu ba da haka da Allah ya samu canjin ministocin ka da makarraban gindin sa da ba sa gaya masa gaskiya mu talaka mana cikin wahala mu muke san sa ba shi ke san mu ba to wannan kana Allah ubangiji ya ba shi izinin san mu da mana aiki na gari da kuma ba gononinmu aiki na isa gononinmu sai aiki na gari gononinmu kuma da aka rantsa dan Allah da annabi ku riƙe amana kun gari irin duk ta kasance a jihohi gaba ɗaya na ki roƙon kowa da kowa ya ne irin zaben da ya gudana kuna kallon kowa irin yakin da ake kai kowa Allah ya zaba mana mai gaskiya mai gaskiya marasa gaskiya da shi Allah ya karɓa da su to da Allah da annabi gononinmu ku yi adalci ku duba irin abu wahalalin da ya yi a kanku bai adalci akan jama'a ga Allah da annabi ku sa talaka shi ma ya huce Allah ubangiji ya kara wa gwaurakin nan karfin gwiwa da shugaban kasa da gononi Allah kuma ya sa a ba wa hukumomi kananan hukumomi cin gajin kansu salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na fara wannan godiya ne da sunan Allah. Allah ya nuna mana ranar da aka rantsar da Salamu Ahmed Kaura a matsayin gwamnan jihar Bauchi, wanda ƴan adawa suke cewa ƙarya ne bai su da sai ba za a rantsar da su ba. Saboda haka ina kira ga su su yi haƙuri su zo su tafi a gina jihar Bauchi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai masu halawali Alhaji Damina Turba a jihar Zamfara. Alhaji Damina gaskiya sai yau ne a wasu yana son su bayan dama in yi kira da Jinara Muhammadu Buhari ko yanzu tambaya da tsaye shi wai ya san abubuwan da ke faruwa a jihar ta Zamfara da makwaici ya sa ka har ya san shi wai akwai abin da ya fita tun suna yi ya san bai iya yi yadda da wuri ba ne ya waye in kuma zai iya san da wani yana abin. Yanzu tsakanin lamu a jihar Zamfara muna fama da matsala ta cikin da ake tsammani.
Kafin mu ci gaba ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Imam Alhaji Bello, Chief Imam Santara Musamma Hausa, Kogi State Owari. Watan Ramadan Allah ya saukar da Qur'ani ciki, ya saukar da Injila ciki, ya saukar da At-Taura. Insha Allah Rabbi muna kira ga ƴan uwa musulmi do Allah a sani cewa shi ho wanga azumi kamar sallah shi ke akwai abin da a farin shi akwai abin da a sunna shi akwai abin da ke bata shi da fatan kuma duk wani aiki wanda ka kudurta zaka yi Allah zai baka lada hiye da watsanni wadanda ba irin wannan wata ba. Allah shina lillinka ayyuka a cikin wannan wata hiye da mutane da suke tsammani. Ina kira ga ƴan uwa na musulmi a ji tsoron Allah a kyautar zamantakiya a ci gaba da juna. Allah ya tsaya wasu alhamdulillah jami'a wala tafarraqu. Allah mu dauke sarki ce ko hada annanku kakkura raba dan shi wannan wata Allah madaukakin sarki yace wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya kawaita aljanna a ciki ya kulle kuwa huta azal mu'mini ga mu'mini insha Allah rabbi ina kira mutane da Allah madaukakin sarki yace ulul sabila zika bila kimato mu ilta hasana don haka ina kira ga ƴan uwa na musulmi dukkan wanda ya san cewa Allah ya sa wannan wata ya same shi na rayi to yi kokari shi azumi kuma ba azumi dai kai ba kai suwa akwai kiyaye azumi ga zawa irin na mutunci da mutane da ba kowa haƙinsa gwargwado abin da Allah ya faɗa ma in ka tashi aiki idan ka yi aiki Allah ya yi alƙawarin siyanin kamaka saboda ba wani shedani wanda Allah bai kama shi ya ɗauri ba. Ina kira ga ƴan uwana musulmi Allah ubangiji shi sa mutane yanzu sun na yi kira haka gare su amsa mini da fatan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kowa ina watan ubangiji Allah shi sa wannan aiki da muke karɓe ni.
Da daula ta sake shigowa da takaitattun labarai.
Kuramniyar jin kujeru da teburo a cikin zauren majalisar dokokin Haiti ya kawo zaman majalisar tsaiko a jiya Alhamis da misalin karfe 7:30 na safe. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali bayan kusan watanni 6 da aka ce ba a buƙatar wakilinsa na baya kana aka kore shi a ƙasar. A cikin kokarinsa na hana bakin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta kakabawa kayan kasar Mexico haraji kashi 5 a cikin 100.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda duniya Amurka na Mahmud Lado. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu musamman Daula Salim da ta karanto labarai da kuma Salama Abu da daidai da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.